Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM. Da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 15 ga watan Agusta na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa maniyatan jihar Adamawa sun koka akan yanayin da suka samu kansa a ciki sakamakon jinkirin da aka samu na kwashe su zuwa kasar Saudiya. Za kuma ku ji ƙarin bayani akan buƙatun malaman makarantar jami'o'in Najeriya da ke yajin aiki yanzu haka. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya za a magance yawan matsalolin da ake samu tsakanin gwamnati da malaman jami'o'i da ke kai ga yajin aiki. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi Allah wadai da masu wurajen ɗaukaka farar fata da suka shirya wani gangami wanda ya haddasa hasarar rai a ranar Asabar a garin Charlottesville na jihar Virginia, inda ya ce wariyar launin fata mugwar ɗabi'a ce. Karo na farko kenan tun lokacin da wannan rikicin ya ɓarke. Shugaba Trump ya kira ayyukan masu ɗaukaka farar fata da 'yan Nazi da KKK a matsayin miyagu da suke tada zaune tsaye, abinda Amurkawa ke Allah wadai da shi. Shugaban ya sha alwashin cewa duk wanda ke da hannu a cikin wannan rikicin wariyar launin fata a Charlottesville za a hukunta shi, kuma abinda ya faru mummunar nuna tsanani da rashin haƙuri da juna da kuma tada zaune tsaye. Kalaman na Trump sun biyo bayan suka da ya sha daga 'yan siyasa akan gaza fitowa fili ya ambaci ƙungiyar da sunanta kwanaki biyu da abin ya auku. A wani sabon labari kuma, ba a ga uwar gidan shugaban ƙasar Zimbabwe Grace Mugabe ba, yayin da 'yan sandan Afirka ta Kudu da lauyoyinta suke tattaunawa akan batun bayyananta gaban hukuma domin amsa laifin dukar wata 'yar yarinya matashiya a wani otal mai cike da alatu a Afirka ta Kudu. Ministan 'yan sanda Fikeli Mbalula ya faɗa da farko cewar uwar gida Mugabe tana ba da haɗin kai a wannan binciken da ake yi, kuma ta miƙa kanta ga 'yan sanda a yau Talata. Balula ya ƙara da cewa uwar gida Mugabe za ta huskanci doka. Daga bisani wata majiya daga wani babban ɗan sanda na cewar ana ci gaba da tattaunawa akan batun ta bayyana gaban hukumomin 'yan sanda, sai dai majiyar ta ce a halin yanzu ba a kai ga yin kame ba. Wasu kafofin labarai a Afirka ta Kudu sun ce ba a shirya takardar sammacin kame ba. Wani jami'in kotu ya faɗa wa muryar Amurka cewa ba shi da wasu takardu a hannunsa da suke ɗauke da sunan uwar gida Mugabe. Waɗannan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Al'umman ƙasar Kenya suna cikin zaman jiran tsammani na fitowar sanarwar madugun 'yan adawa Raila Odinga da yake amincewa da sakamakon zaɓen shugaban ƙasar da aka sanar a ranar Juma'a da ya gabata. Yana ikirarin an tafka magudi a zaɓen. Odinga da haɗakar ƙungiyoyin adawa ta NASA sun shirya bayyanar da matakinsu na gaba, amma kuma sai suka fasa. A maimakon haka ne kuma suka fitar da wata sanarwa da ke cewar a gobe Laraba ne za su fitar da matsayin nasu, inda suka ba da uzurin tattaunawar gaggawa mai girma da tsarkakiya akan batutuwa da suka dace a kai. Hukumar zaɓen ƙasar ta sanar da sakamakon zaɓen a ranar 11 ga watan Agusta, inda shugaban ƙasar mai ci Uhuru Kenyatta ya lashe zaɓen da kashi 54.5 cikin 100, Kana Odinga ya samu kashi 44.8 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Odinga ya ki amincewa da sakamakon zaben kuma yace an yi kutse a kwamfutocin hukumar zaben. Yan adawa sun yi watsi da shawara da aka basu su kalubalanci sakamakon zaben a kotu. Tuni dai fadar shugaban Amurka ta White House ta mika gaisuwar barka ga shugaba Kenyatta akan zasaki zaben sa. Sanarwan kuma ta ce Amurka ta yi na'am da jawaban kungiyoyi masu sa ido na cikin gida da na ƙasa da ƙasa wanda suka ce an yi zabe cikin gaskiya. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ce ra'ayinsa da na shugaban Amurka Donald Trump ya zo daya cewa dakatar da shirin makaman nuclear na Korea ta Arewa abu ne da za su fi mai da hankali a kai. Shugaban ƙasar na Japan ya shaidawa manema labarai a birnin Tokyo cewa shi da Trump sun amince a kan wannan batu ne a hirarsu ta wayar tarho a yau Talata. Tattaunawar tsakanin abokan kawancin ta zo ne daidai lokacin da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yake faɗi cewa zai jira kafin ya kai farmaki a Guam na Amurka da ke yankin Pacific. Jami'an Koriya ta Arewa sun faɗawa kamfanin dillancin labaran ƙasar na KCNA cewa wato shugaba Kim ya samu rahoto daga sojojinsa akan shirin kai farmaki a Guam, inda cibiyoyin aikin sojin Amurka da dama suke zaune. Rahoton ya ce Kim zai ci gaba da sa ido akan abin da ya bayyana a matsayin sakarci da rashin hankali na Amurkawa kafin ya zartar da hukuncinsa na ƙarshe. Sai dai an rawaito kalaman nasa yana cewar idan Amurkawa suka ci gaba da ayyukansu a yankin Koriya, to arewacin Koriya zai biyo sahu da shirinsa kamar yadda ya tsara.
To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da maniyyatan jihar Adamawa ke kokawa akan jinkirin da aka samu wajen kwashe su zuwa kasar Saudiya, Amirul Hajj kuma kakakin majalisar dokokin jihar Honorable Kabir mijin yawa ya ce ba zai yi sassauci ba wajen ladabtar da duk mahajjacin da ya nemi keta sharuɗa da dokokin hukumar kula da jin daɗin mahajjata ko na kasar Saudiya. Ga ƙarin bayani daga wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu.
Sau biyu kenan ake soke tashin jirgin ɗaukar mahajjata na jihar Adama daga filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke yola fadar jiha, abinda ya sa wasunsu suka share sama da kwanaki biyar a sansanin. Dalilin da ya sa maniyyatan soma gunaguni da kokawa da halin da sansanin da ke wata makarantar firamaren ke ciki.
Sunana Musa Hamza daga ganye na ni na fito. To gaskiya mun kai kwana bakwai ne nan yau, takardanmu bai fito ba. Gaskiya saurukan gashi nan wallahi kan sai da mu muka je kasuwa mu muka sassaya rigan soro ciki mu muka kwana da magunguna kanmu da kanmu ma mu muka saya. Misali ma yanzu nan ma akwai maganin da anka kawo mana na naira 300. Gaskiya rayuwar mu kan babu kyau kwata kwata gabakin daya.
Sunana Hamza Adamu daga Tongo local government. Muna fama da kwana a primary school, muna fama da sauro kan a tagaici. Wanda yake kwana anan daya bai magana ya wahala kan sauro ba kan yayi magana ne. Muna wahala kan kwanciya wurin kwanciya da kuma sauro.
Sunana Hajiya Aisha Umar daga Ganye. Ranar Laraba kan muka iso. A wurin kwana kan da yake makaranta ne, kuma makaranta na yara ba windoji. Kuma wannan zuwa daman zuwa na karamin lokaci ne za ku zo ku yi. Tabarmai mun saya anan. Muna kwanciya kai ba window ba kyaure. Gaskiya akwai sauruka.
Ko da sabon labarin niyyar maniyyatar na kaddamar da zanga-zangar nuna rashin jin dadin su, Amirul Hajj na jihar Adamawa kuma kakakin majalisar dokoki Honorable Kabir mijin yawa ya ce ba zai kasa gwiwa ba wajen ladabtar da duk wani da ya nemi yayi wa sharuɗa da kuma dokokin hukumar kula da mahajjata ko ma keta dokar kasar Saudiya.
Ba zan yi muku wannan sassauci a wannan magana da nayi, kuma ku tabbatar da cewa tun yanzu ku ba amini ni ne Amirul Hajj, ni ne leader of delegation da ni za ku je ku ce kana ba ni magana daga nan ko kuna so ko ku ba kwa so ku san ni ne zai yi magana ka daga nan ku ba nuna mini rashin daya billahi allazi la ilaha illa huwa ya je kuskura can zan waika.
Gwamna gwamnatin jihar Adama Sanata Muhammadu Umaru Jibrilla hakuri ya baiwa maniyatar tare da tabbacin cikin dan karamin lokaci hukumar za ta warware matsalar jinkiri da ake samu na isowar visar su Na nemi in ji bayanin matakan da hukumar kula da jin dadin mahajjata ta jihar Adamawa ke dauka domin kyautata jin dadin mahajjatan a sansanin su ta bakin babban sakataren ta injiniya Abubakar Bobboy a ofishin sa da kuma ta wayar hannu da sakonnin katta kwana amma ban yi dace ba kawo yanzu jirgin Flyers na kasar Saudiya yayi kafa biyu na maniyata 839 daga cikin 2600 da suka cika sharuddan sauke fara Libana Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adamawa Najeriya
Madalla a gaida Sanusi Adamu Yajin aikin gama gari da malaman jami'o'in Najeriya suka fara ya shiga rana ta biyu yau bisa umarnin shugaban kungiyar ASU wanda yace malaman su ajiye alƙalaman su har sai sun samu biyan bukata Madina Dauda na da ƙarin bayani
Yajin Ogunyemi yace rashin cika alƙawarin da gwamnati ta yi na bada naira trillion 1.3 tun shekara 2009 yasa suka yajin aiki na jan kunne a shekara 2011 da kuma 2012 bayan yajin jan kunnen ne gwamnati ta ba kungiyar malaman naira biliyan 200 shine har yanzu gwamnati bata ƙara motsawa ba
government is in arrears of 825 billion naira
anan biyo to gungiyamin ne yake cewa akwai raguwar bashi akan gwamnati har na naira biliyan 825 duk da haka jihohi sai kago jami'ai suke yi bayan babu kudin gudanar da su to baya ga waɗannan kudade menene malaman ke bukata wajen kawo gyara tsohon shugaban kungiyar ASU ta ƙasa Nasiru Isa Fage yayi ƙarin haske
mun yi amince da gwamnatin tarayya cewa maganar fansho na malaman jami'a da kuma sauran ma'aikatan jami'a za a yi wani kamfani wanda shi wannan kamfanin shi zai dau kudaden fansho ya rika juyawa yanda duk wanda zai fita daga jami'a zai samu kudin shi ba tare da ya samu wata matsala ba
daga dukkan alamu yajin aikin nan da kuke yawan yi yana ruguza tsarin ilimi a kasar nan misali yanzu za ku tafi yajin aiki a daidai lokacin da dalibai za su fara jarabawa ba ka ganin za a yi ta zargin ku da cewa abu kadan sai ku yi yajin aiki
abu kadan za mu je yajin aiki rabon mu da mu je yajin aiki tun shekara ta 2013 to amma kuma a kalle shi ma dai da idan fahimta idan muka ki zuwa yajin aiki jami'o'in nan suka ruguje wane ne za a nuna wa yatsa a ce shi ya taimaka aka ruguje wannan abin da nake nufi anan shine idan mutane sun duba sun gani da a ce malaman jami'a ma ba sa yin wannan yajin aikin wanda zai tilasta wa gwamnati ta dan tsakuro daga cikin abubuwan da ake sacewa ta sa a cikin jami'o'in nan da yanzu ma jami'o'in sun ruguje gaba daya saboda haka mu a wajen mu ba wai muna zuwa yajin aiki ne dan kawai muna sha'awar mu yajin aiki ba sai mun yi duk iya abin da zamu yi mu tabbatar cewa ba za mu je wannan yajin aikin ba idan abin ya gagara ba mu da wani zabi abin da kawai ya rige wa ma'aikaci shine ko a cikin abin nan na ILO International Labour Organization abinda kawai ma'aikaci yake da yanci da shi shine idan yanayin aikin bai masa ba yana da dama ya janye aiki to abinda muke amfani da shi kenan kuma mun fahimci cewa inda ma a ce daga barazanar da muka yi nan na sati daya a shekarar ta wuce gwamnati ta zo ta aiwatar da dukkan abubuwan nan ai da ba za mu tafi yajin aikin nan sai ba ta gani ba
Madalla gaida Madina Dauda yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya za a magance yawan matsalolin da ake samu tsakanin gwamnati da malaman jami'o'i dake haifar da yajin aiki kafin mu bude layukan mu ku ci gaba da jin wannan waka
rayuwa ce duniyar mu da lafiyar mu Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
A kina magana da Ibrahim Shehu kai da karamar hukumar Giwa a jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To mallam Ibrahim, muna jin ka.
To ni shawara da zan ba su malamai wato na jami'o'in wannan kasa sai su yi ne yadda ta kace. Amma kuma horin da aka dauko an dauko shi ne tun lokacin jam'iyyar PDP lokacin da take da madafun iko, kuma ita wannan gwamnati da ta zo har ta iya ba su naira miliyan 200 kamar yadda su suka tabbatar da cewa an ba su. To amma abin da kamata ita kuma bangaren gwamnati ya kamata su tabbata cewa waɗannan malamai suna yi don ci gaban ilimin ƙasa ne da 'yan ƙasa, ba don suna yi don kansu bane.
To mun gode mallam Ibrahim Shehu daga Kaduna. Yanzu kuma bari mu je Nasarawa. Da wa muke magana daga Nasarawa? Daga Nasarawa da wa muke magana? To layin malami daga Nasarawa ya goce. Yanzu kuma bari mu je Kano. Da wa muke magana daga Kano?
To kuma magana da Umar Ofusa Ungo Lai mai fata kuma dan ungen nan ta Aminan Jira daga nan jihar Kano Najeriya.
To mallam Umar, muna jin ka.
Gaskiya ne, yau ne da dadin kama ku a wannan shiri da kuke na faɗin ra'ayinku. Gaskiya wannan abu da ku faɗa ga na.
Muna jin ka mallam Umar.
Wallahi na ji dadin kama ku a wannan shiri da nake a tare da ku da kanan jihar Kano. Kuma na ji maudu'in da kuka bayar, kuma maudu'i ne mai amfani gaskiya mai muhimmanci. Ba abin da za mu ce muku, sai dai mu karfafa muku guri a yayin da kuke ba mu irin wannan maudu'i, muke tafi albarkacin bakinmu. Kuma ina farin ciki da Amerika da suke ba da ra'ayinmu a koda yaushe. Gaskiya mutanen Kano suna muku fatan alheri. Sunana dai Umar Okusa Ungo Akulai mai fata dan gwanke da ta'imi na tura da kanan jihar Kano, wato ku kwana lafiya.
To mun gode mallam Umar daga Kano. Masu sauraro, muna da sauran lokaci a kira a bayyana ra'ayi. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya za a magance yawan matsalolin da ake samu tsakanin gwamnati da malaman jami'o'i wanda ke kai ga yajin aiki. Mun samu wani kira daga Abuja.
Ina kira daga Abia State.
Daga ina? Abia?
Daga Abia State.
To daga Abia, da wa muke magana daga Abia?
Na ji gaya da Muhammadu Buhari.
To mallam Muhammadu Buhari, muna jin ka.
Gaskiya ra'ayina, gaskiya ya kamata a ce gwamnati gaskiya yi ta ainihin ba mutanen nan kudin nan, tunda gaskiya suna yi wannan aiki ne domin mu ƴan Najeriya. Gaskiya ya kamata gwamnati ta yi kokari gaskiya bismillah domin shine cigaban rayuwa. Kasuman tare ta ilimi shine jagoran dukkan wani shugaban kasa da wani dai wanda yake rike da wani abu a tawaka ji a ilimi ne a ya haifi wannan abun. Da zarar aka ce ba ilimi a ƙasa to komai zai rushe. Gaskiya ya kamata mu yi kokari su ainihin gaskiya biyan waɗannan malamai saboda su jina muna ainihin ilimi gaskiya.
To mun gode Malam Muhammadu Buhari. Yanzu kuma bari mu je jihar Filato.
Yawwa, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Na magana da Bukata Jacob.
To daga Filato muna jin ka Mr. Bukata.
Ina godiya domin gaskiya na dade ina neman in kama ku ban iya samun ku ba sai yau.
Allah sarki.
Ina so in yi ba da goyon baya game da zancen nan da kuke bayani a kai. A gaskiya ana zance cewa wannan gwamnati tun daga wancan lokaci ana da wa'innan damuwoyi musamman na zancen malamai. To ina ganin cewa wannan gwamnati tun da shike tana magana game da abubuwan da ya kamata, to ban ga abin da ya kamata har a ce gwamnati nan ta bar wannan zancen malamai ta kai ga yadda kasa tana koma baya ba. So ina fata gwamnati nan za ta duba da kyau domin ta gane cewa yana da kyau ta gyara tafiyanta, domin ta haka ne malamai ma za su ji daɗi, talakawa ma za su ji daɗi.
To mun gode Mr. Bukata Jacob. Yanzu kuma bari mu je Jigawa.
Wallahi ya mungu.
Da wa muke magana daga Jigawa? Salamu alaikum, da wa muke magana daga Jigawa? Malami na Jigawa, ko kana tare da mu? To ga dukkan alama layin malami daga Jigawa ya goce. Masu sauraro, kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 4:52. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya za a magance yawan matsalolin da ake samu tsakanin gwamnati da malaman jami'o'i da ke kai ga yajin aiki. Mun samu wani kira daga Ilori.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Muna magana da Muhammadu Basir daga Ilori.
To Malam Muhammadu, muna jin ka.
Ni ra'ayina akan Baba Buhari ne.
To
ni na watan Ubangiji Allah mai domin shi gida lafiya.
To amen.
Da watan ku tashi lafiya.
To mun gode Malam Muhammadu. Yanzu kuma bari mu je Adamawa. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Adamawa?
Kina magana da John Muhammad ne daga Mubi Adamawa State.
To Mr. John, muna jin ka.
Gaskiya ra'ayi na game da wannan yajin aikin malamin jami'a a gwamnatin da dai ta shude, gaskiya sun yi ta gwagwarmaya. Amma tun da gwamnatin nan ta shigo ta ɗaga musu kafa dai na kusan shekara biyu yanzu. Yana da mahimmanci da dai sun shiga ko sun hau teburin sasantawa da wannan gwamnati tukuna, domin gwamnati sun tana tangal-tangal ga tattalin arziki da waɗansu abubuwa dai nan kewaye. Da zai yi kyau su fahimci juna sosai game da yanayin da ƙasa take tafiya, domin kada a sake samu matasa su bazama cikin gari a ƙara samun waɗansu abubuwa na ta'addanci da sauransu. Shine nawa ra'ayi.
To John Muhammad kenan daga Adamawa. Kuma yanzu haka dai lokaci ya ɗaga mana hannu, don haka za mu dakata da ɗaukar wayoyinmu a nan. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za mu sake ba ku wata damar ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban.
Ga shirin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A cikin watanni shida da suka wuce, an samu gagarumin nasara wajen yaƙi da ƙungiyar ISIS. Daga shekarar 2014, lokacin da ƙungiyar take ji da kanta, ƙungiyar ta rasa kashi 78 cikin 100 na wuraren da ke ƙarƙashin ikonta, kuma take dogaro a kansu a Iraki, kuma kusan kashi 58 cikin 100 na wuraren da take dogaro da su a Syria ba su da sauran iko a wuraren. Kusan kashi 30 cikin 100 na wuraren da aka kwace daga hannun kungiyar ISIS wato kimanin kilomita 20 murabba'i ya faru ne a cikin watanni 6 da suka gabata a cewar wakili na musamman na kungiyar kasashen da ke fafutukar kawar da kungiyar ISIS Brett McGurk a jawabin da ya yi wa manema labarai a kwana-kwanan nan musamman game da dukkan wuraren da kungiyar ta rasa bata sake samun su ba. Ba za su taba samun damar kwace ko guda cikin wuraren da aka kwace daga hannun su ba kuma za mu tabbatar da dorewar hakan. Ba wuraren da aka kwace kadai ba, mafi muhimmanci jama'ar da ke wuraren. Kusan mutane miliyan 5 da ke zama karkashin ikon kungiyar ISIS ba su karkashin ikon kungiyar a yanzu. Ayyukan kungiyar gamayyar fafutukar kawar da kungiyar ya entar da su. An samu wannan sauyi ne a sakamakon sauye-sauyen da aka sa gaba da farkon fara mulkin shugaba Donald Trump a cewar wakili na musamman Envoy McGurk. Na farko fadar White House ta tura jami'an tsarawa da shirye dabaru daga birnin Washington daga mataki na farko zuwa manya-manyan kwamandojinmu da ke ƙasa. Wannan ya taimaka kwarai wajen nasarar da muka samu akan kungiyar ISIS. Na biyu sai muka kaddamar da hari. Kafin mu kai harin soji, mun yi wa makiyan ƙawanya domin musamman kada mayakansu daga ƙasashen waje su tsere. Duk wani mayaki daga wata ƙasa da ke cikin Siriya da Iraki, kuma za mu tabbatar da cewa ba su samu hanyar fita daga Siriya ko Iraki ba, a cewar Mr. McGurk. Na uku, mun nemi hanyoyin ƙara ɗaukar ɗawainiya a tsakanin ƙasashen haɗin gwiwa, ko kuma in ce dukan ƙasashen sun taimaka. Kuma da ƙarshe, mun sa kowace gwamnati a lokacin aikin ta kai hari ta kowace hanya, a cewar Mr. McGurk. Muna amfani da damar da muka samu ba wajen yin aiki a Siriya da Iraki kadai ba, amma mu tashi hanyoyin kudaden shigar da ke tsakani da kuma hanyoyin farfagandar da ke rurrufe kungiyar ta'addanci irin wannan. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To a gaida Ibrahim Jarmai, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, agogon mu na cewa karfe 4:56. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi Allah wadai da masu wurajin ɗaukaka farar fata da suka shirya wani gangami da ya haddasa asarar rai a ranar Asabar a garin Charlottesville na jihar Virginia, inda ya ce wariyar launin fata muguwar ɗabi'a ce. Karo na farko kenan tun lokacin da wannan rikicin ya barke. Shugaban na Amurka Donald Trump ya kira ayyukan masu ɗaukaka farar fata da 'yan Nazi da kuma 'yan KKK a matsayin miyagu masu wuta da zaune tsaye, abinda Amurkawa ke Allah wadai da shi. Wani labarin kuma, ba a ga uwar gidan shugaban kasar Zimbabwe Grace Mugabe ba, yayin da 'yan sanda na Afirka ta Kudu da lauyoyinta suke tattaunawa akan batun ta bayyanar da kanta ga hukuma domin ta amsa laifin dukar wata yarinya matashiya da ta yi mata a wani otel mai cike da alatu a Afirka ta Kudu. Ministan 'yan sanda Fikile Mbalula ya faɗa da farko cewa uwar gida Mugabe tana ba da haɗin kai kuma ta miƙa kanta ga 'yan sanda a yau Talata. Mbalula ya ƙara da cewa uwar gida Mugabe dai za ta fuskanci doka Afirka ta Kudu. Al'umman ƙasar Kenya suna cikin zaman jiran tsammanin fitowar sanarwar madugun 'yan adawa Raila Odinga, wadda yake amincewa da sakamakon zaɓen shugaban ƙasar da aka sanar a ranar Juma'a da ta gabata. Yana ikirarin an tafka maguɗi a zaɓen. Odinga da haɗakar ƙungiyoyin 'yan adawa ta NASA sun shirya bayyanar da matakinsu na gaba, amma kuma sai suka fasa yin hakan. A maimakon hakan ne kuma suka fitar da wata sanarwa cewa gobe Laraba ne za su fitar da matsayin nasu, inda suka ba da uzuri na tattaunawar gaggawa mai girma kuma mai tsarkakiya akan batutuwa da suka dace a kai. Hukumar zaɓen ta ƙasar da ta sanar da sakamakon zaɓen ne a ranar 11 ga watan Agusta.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown da ya hada shirin da Bada Umarni da injiniyan Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.